amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta Litinin da muke haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib a nan gandun wambai cikin garin Azare jihar Bauchi, inda muke darasi a wannan littafi na Adda'u wad-Dawa na Al-Sheikh Al-Allama Shamsuddin Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Malam yana bada ansa ne dangane da wata tambaya da aka masa in ba mu manta ba tun farkon littafi, dangane da mutumin da yake son ya tuba, yake so ya daina laifuffuka, amma kuma laifuffukan sai ƙara mamaye shi suke yi, maimakon su ne sance shi da su yi nesa da shi, sai suna ƙara mamayarsa. Shi ne yake tambaya, menene magani akan wannan lamari? Shi ne malam ya fara yin bayanai daki-daki na irin abubuwan da suke zuwa na shubuhohi, waɗanda irinsu ne in har mutum yana dogaro da su, to sai kaga baya daina yin laifin saboda waɗannan ababe suna ruɗarsa. Shi ne yake fayyacewa hanyoyin da za a bi a magance irin wannan shubuhohi da kuma yadda hakikanin al'amarin yake. Allah Ubangiji ya datar da mu. Malai na magana a kayan waɗanda suke yin zato, sun yi dogaro dangane da hadithul Qudsi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hakaito daga Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah maɗaukaki yana cewa ana inda husni dhanni abdi bi falyadhun bi ma sha'a, wato ni ina nan inda bawana ya kyautata zato game da ni, don haka bawana yi zaton da ya ga dama game da ni. To waɗansu sai suke dogaro da irin waɗannan nassosi su ce ai mu kan kullum muna kyautata zato game da Ubangijinmu, shi mai rahama ne, mai tausayi ne, mai jin kai, kuma zai yafe mana. Kenan suna da kudirin, ashe kenan duk abin da suke aikatawa na ganganci da dogewar da suke a kayan laifuka su tuba, su ki aikata abin da Allah yake so, amma za su ce ai Allah baya saba alƙawari, tunda ya ce abinda bawana ya zata game da ni haka zan masa. Kenan tunda sun zaci Ubangijinsu zai yafe musu, ko da ku ba su tuba irin wadda Allah ke so ba, suna ga cewa za su shiga rahama. To kaga ba su da lokacin tuba kenan. To shine malai yana fayyacewa bayanai dangane da wannan, don a fahimci menene asalin husnul zanni billahi. To a wannan gaba muka tsaya ko? Ci gaba da bayani. Malai ya ce fa ta'ammal hadhal mawdi'a, ai mun karanta nan, kamar mun karanta ko? O baya ne ma? Fa ha'ula'i, to su irin waɗannan, لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون da suka yi zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai san da yawa daga cikin abin da suke aikatawa ba. Wato waccan aya kenan da aka karanta ta cikin suratul Fussilat, wanda Allah madaukaki ya faɗa dangane da waɗanda suke kokonto cewa Allah ta'ala zai kimsa musu juz'iyat su ba da shaida a kansu. Allah madaukaki yana ambatawa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin, to cananku da kuke tsaton Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba, to wannan shine zatonku, wanda kuke yin zato game da Ubangijinku, to wannan zaton shine halakar da ku, sai kuka zan cikin masu hasara. To malam ya ci gaba da cewa fa haula'i, to kaga kenan irin waɗannan, لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون da suka yi zaton cewa ai Allah madaukaki bai san da yawa daga cikin abin da suke aikatawa ba, shi yasa suka doge akan laifi. Kana hadha isa'atan li dhannihim bi rabbihim, to wannan sai zamanto sun muna nazato ga ubangijin su kenan duk lokacin da mutun yake aikata laifi sai yake ga ai Allah bai san abin da yake aikatawa ba to kaga ya muna nazato ga da ubangijin sa saboda me Allah madaukaki yana sanar da dukkan abin da bayin sa suke aikatawa don haka wannan zatan fa ardahum zalika dhannu wannan zatan sai ya halakar da su wa hadha sha'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi to haka nan ne sha'nan duk wanda ya musa siffofi na kamala ga Allah lokacin da bawa yake kudurta cewa akwai abin da Allah bai sani ba ai ya kawo wa Allah tawaya makhluki yake da irin wannan sifa ka san wani abu baka sani ba Allah kuma ba abin da bai sani ba to duk lokacin da aka jingina mu Allah irin wannan kenan an kawo tawaya a cikin siffofi na kamala na ubangiji wa nu'uti jalalihi da alamomi na daukakar Allah wa wasafahu bima la yaliqu bihi kenan yanzu bawa ya siffanta Allah da abin da bai dace da Allah dan ba fa idza dhanna hadha kenan idan bawa yayi irin wannan zaton yayi zaton annahu yudkhiluhu aljannata yana kan saba ma Allah kuma yana zaton cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin da yake aikatawa ba tare da haka kuma yana zaton cewa Allah madaukaki zai shigar da shi aljanna kana hadha gururan wannan ya zamanto rudu wa qida'an min nafsihi ya zamanto yaudarar kansa yake yi wa taswilan min ash-shaytan kuma wannan ya zamanto wato juyi hankali ne da shaytan yake masa la ihsana dhannin bi rabbihi ba wai yana kyautata zato ne ga Allah ba mutum yana yin laifi ga Allah subhanahu wata'ala har ma yana ga cewa ai Allah bai san wani abu da yake yi ba to ai ya muna zato ga Allah kuma sannan at the same time yana tunanin cewa yana zaton wai Allah zai yafe masa ya sashi a aljanna to wannan ya zama rudu ya rudu kansa rudu ne daga shaytan da wasa da hankali da shaytan yake yi da shi don haka malai ce fa ta'ammal hadha al-mawdi'a kai lura da kyau game da wannan mawdu'i wa ta'ammal shiddata al-hajati ilayhi kai lura kai la'akari da tsananin buƙatar da mutane suke da shi wajen su gane wannan mas'ala domin duk lokacin da bawa bai gane wannan mas'ala ba idan Allah ya siffanta kansa da cikakkiyar sifa duk siffofin Allah sifatu kamalin ne ba wata sifa ta Allah wanda ba cikakkiyar sifa ba idan Allah madaukaki ya siffanta kansa da mulki ya ce anal maliku ni ne mai iko to fa ikon cikakke ne da bashir na kasa duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi abin cikakkiyar sifa ce fa kaifa yajtami'u fi qalbi al-'abd tayaqqunuhu bi annahu mulaqil lahi wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu wa la yakhfa 'alayhi khafiyatun min amrihi annahu mawqufun bayna yadayhi wa mas'ulun an kulli ma 'amila wa huwa muqimun 'ala masaqitihi mubi'un li awamirihi mu'tilun li huquqihi وهو مع هذا يحسن الظن به وهل هذا الا من خدع النفوس وغرور الاماني تنبيه ce mallan yi yace ka lura da wannan mawdu'i kuma ka lura da tsananin buƙatar da mutane suke da shi wajen su fahimce shi fa kaifa yajtami'u ya za a ce al'amari zai hallara fi qalbil abdi a cikin zuciyar mutum tayaqunuhu a ce a cikin zuciyarsa akwai yaqinin da yake da shi bi annahu mulaqin Allah cewa shi fa zai hadu da Allah bawa yana da yaqini a zuciyarsa cewa lalle zai hadu da Allah ai wannan abu ne wanda musulmi baya kokonto akai wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu kuma yana da yaqinin cewa Allah ya san maganar da shi bawan yake fada kuma Allah ya san duk inda bawan yake mutum a ce yana da wannan yaqini ai yaqini ne mai kyau ko وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ kuma yana da yaqini tabbacin cewa Allah ya san boyayyen lamarin bawan da kuma abin da ya bayyana wala yakhfa alayhi khafiyatun min amrihi khafiya wani abin da zai iya koyuwa la yakhfa alayhi baya koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min amrihi daga cikin al'amarin shi wannan bawa bawan a ce yana da wannan yaqini ai yaqini ne mai kyau وأنه موقوف بين يديه كما yana da tabbacin cewa shi fa za a tsaida shi a gaban Allah a ranar alkiyama wa mas'ulun an kulli ma amila kuma shi abin tambaya ne akan duk abin da ya aikata yana da wannan tabbacin wa huwa muqimun kuma ya zamanto at the same time bayan yana da wannan yaqinin baya kokonto sannan kuma gashi ya tsaya ala masaqitihi akan duk ababen da zai iya fusatar da Allah baya kokontan cewa shi za a bujiro da shi a gaban Allah baya kokontan cewa Allah ya san komai game da shi baya kokontan cewa shi bawa ne na Allah kuma za a kawo shi a ranar alkiyama kuma Allah ya san duk abin da ya aikata bayyane da boye amma kuma tare da haka wa huwa muqimun ala masaqitihi yana nan tsaye a kayan ababen da zai fusatar da Allah yana aikatawa mubayyi'un li awamirihi yana tozartar da umarnin Allah Allah ya ce a aikata kaza kuma ba zai yi ba mu'adilun li huquqihi mai yin watsi game da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala baya cika masa wa huwa ma'a hadha kuma duda wannan na farko yana da yaqini wanda yake mai kyau ya san an san komai game da shi kuma za a tsaida shi kuma za a masa tambaya sannan kuma gashi yana tozartar da abinda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni haƙoƙin Allah baya cikawa kuma tare da wannan yuhsinu dhanna bihi kuma yace yana kyautata zato game da Allah yana kyautata zato ma Allah zai yafe masa ya sashi aljanna kaga ya sabawa Allah ba akan jahilci ba ko tunda ya tabbata Allah ya san duk abin da yake aikatawa kuma ya tabbatar da cewa za a bujiro da shi a ranar alkiyama gaban Ubangiji kuma yana da yaqinin cewa Allah ta'ala zai masa tambaya dangane da abin da yake karami da babba amma wannan masaniyar tasa bata hana shi ya dinga aikata abin da ya san zai fusatar da Allah ba bata hana shi ya dinga yin watsi da haƙoƙin Allah baya kiyayewa ba amma duda wannan gangancin da yake kuma yana kyautata zato cewa Allah zai shigar da shi aljanna wannan zai haɗu ai kaga yaro da kansa ko yaro da kansa yace wa hal hadha shin irin wannan ai bai zamba illa min khada'in nufus face daga rudi kawai yaudarar kai mutum ya yaudarar kansa wa gururul amani da kuma rude-rude na bude-bude kenan anan malam yana nuna mana cewa ashe abin da yake husnul zan shine mutum ya zamanto ya sami yaqini mai kyau kuma wannan yaqinin nasa zai nusar da shi wajen yin abin da Allah yake so abin da Allah zai yarda da shi ba abinda zai fusatar da Allah ba ya zan mai cika haƙoƙin Allah ba ya dinga yin watsi da haƙoƙin Allah ba to sa'in nan ne kuma zai kyakkyawan zato ga Allah zai san Allah inda ya zace shi mun gane ko amma idan har ya zamanto abinda yake aikatawa ya zama fararai da abinda Allah yake so kuma yana da tabbacin cewa ga abinda Allah yake son amma ya watsi da shi kuma yace yana yin zaton Allah zai sanya shi aljanna wannan yana rudin kansa yana rudin kansa wannan ba husnul zanni billahi ba zai kawo mana wasu misalai da za a san asalin me yake ake nufi da husnul zanni kenan husnul zanni yana ta'allake ne da kyautata aiki zai kawo mana wani misali yace wa kad qala abu umama sahal ibn hunayf da abin da ya dace Abu Umama ibn Sahal ibn Hunayf domin idan ce Abu Ubama Sahal ibn Hunayf shine Abu Umama al-Bahili sahabin annabi to amma shi kuma wannan Abu Umama shi ma ake ce masa amma ibn Sahal ibn Hunayf mun gane ko asalin sunansa As'ad wato As'ad ibn Sahal ibn Hunayf shi tabi'i ne dan Sahal ibn Hunayf din dan Abu Umama al-Bahili ne kuma shi ma Abu Umama ake ce masa amma Abu Umaman al-kunya ne na kakansa ta wajen uwa shine ana ce da shi As'ad ibn Zurara annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa wannan sunan domin an haife shi a zamanin annabi kafin rasu annabi da shekara biyu haka yazo cikin sayarwa alamin nubala fahadi yake ambatawa an haife shi shekara biyu kafin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne masa tahnik kuma ya sanya masa sunan kakansa ta wajen uwa sunan kakansa Abu Umama As'ad ibn Zurara to don haka shi ma sai ake ce da shi Abu Umama amma sai a ce Ibn Sahal ibn Hunayf saboda babansa shine Abu Umama al-Bahili Sahal ibn Hunayf shi kuma sahabi ne wanda yake ma'arufi to shi wannan Abu Umaman ne wato Ibn Sahal ibn Hunayf ya rawaito yace dakhaltu ana wa Urwatu ibn Zubair ala Aisha radiyallahu anha da ni da Urwatu dan Zubair ai mun san Urwa dan Zubair ko dan gidan Zubair ibn al-Awwam ya girma a wajen kalarsa ita ummul mu'minin Aisha khalarsa ce domin dan gidan Asma'u bintu Abi Bakr ne to yace da ni da Urwatu dan Zubair mun je wajen Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha fa qala sai ta ce law ra'aytu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu da kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata jinya da yayi wato tana so ta hakaita musu lokacin da annabi ya wata jinya tace wa kanat indi sittatu aw sab'atu dananir ni kuma a wajena akwai dinari shida ko kuma dai dinari bakwai amma cikin nafs abinan matanin hadisin zamu ji dinari shida dinari shida a wajenta fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ufarriqaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun umarni akan naje na raba waɗannan dinarai guda shida wato ishara ne da cewa wannan dinari guda shida kamar yadda zamu fahimta a cikin hadisin na sadaka ne shi ku annabi da iyalansa ba sa cin sadaka to lokacin da aka kawo wannan dinarai guda shida annabi ya bata sai kuma jinya ta same shi ba jinyarsa ta ajali ba ai annabi ya yi jinya lokata-lokata zazzabi mai zafi sosai to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dinaran na wajen ummul mu'minin na Aisha sai ya ce ki je ki raba waɗannan dinaran a waɗanda suka cancance su ko ala sai ta ce fashagalani waj'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah wannan rashin lafiyar manzon Allah waj'u kenan sai ya shagaltar da ni na manta saboda kula da rashin lafiyar manzon Allah da damuwa da tayi da rashin lafiyar tasa sai ta manta ba ta raba waɗannan dinarai guda shidan ba hatta afahu Allah har lokacin da Allah ya bashi lafiya thumma sa'alani anha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ni dangane da dinarai guda shidan nan fa kana sai ya ce ma fa'alt me kika yi ne da su a kunti farwaqati sittata dananir ki rabu wannan dinari guda shidan kun ga tan ne zan fahimci kenan can mai riwaya ya shakka ko fa kuntu sai na ce la wallah tace a wallahi ban raba ba laqad kana shagalani waj'uka rashin lafiyar nan naka ne ya kade min hankali ya manzon Allah qalat ummul mu'minin tace fada'a biha sai annabi ya ce kawo musu fa wada'aha fi kaffihi sai annabi ya sanya dinari guda shidan a tafinsa sallallahu alaihi wasallam fa kana sai annabi ya ce ma dhannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi 'inda yanzu menene zatan annabin Allah da ya rasu wannan dinaran na haƙƙin wasu na wajensa bai raba ba ku underline din waccan satara ma zannu nabiyillah yanzu menene zatan annabin Allah da ya rasu ya hadu da Allah dinaran nan suna wajensa annabi ya dauki wannan da matsayin laifi kenan mun gane kenan me yanzu kenan annabin Allah zai yi zato inda ya hadu da ubangiji da wannan laifin mun so mu fahimta zato ga Allah ko ashe zato mai kyau ga Allah yana kasancewa ta wani janibi ta yin abin da yake daidai duk da manzon Allah ba gangance ba yayi umarni ya ce a raba amma da yake kamar yadda suke ambatawa ne hasanatul abrar sayi'atul mukarrabin kai wanda kake mai kokari mai kiyayewa zakai wani abu wanda yake kyakkyawa ne amma su manya dake kusa da ubangiji su a wannan din sai zama matsayin laifi misali yan zannun lokacin da Allah subhanahu wataala ya aike shi annabi Yunus zuwa alƙaryarsa yana musu wa'azi suka ki yayyayi suka ki sai ya ce to yanzu shi ba ya tafi wani waje ya je musu wa'azi tunda wannan sun ki kai in kai sai a ce ka kyautata ko to shi sai wannan dan laifi ne sai ya zama al'abik kaman bawa ne da ya guje ubangijinsa sai Allah ta'ala ya sanya kifi mai haɗe shi kuma ya ce faltaqamahul hutu wa huwa mulim abin zargi a kiyaye ka talafi wanda in kai ne ke sai a ce san barka tunda wannan sun kije ka wani ku madalla da wannan aikin da kai amma su ba haka bane shi laifi ne saboda ba a ce masa yaban nan ba to shi yasa manzon Allah ya kambama wannan aikin kuma dan ya koyar da al'ummarsa kada ka kuskura ka mutu da haƙƙin mutane a kanka musiba ce annabin Allah ya faɗi haka ma zannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi indahu to yanzu menene zaton annabin Allah game da ubangijinsa inda ya rasu waɗannan dinaran da ya kamata ya ba mu wasu suna nan yayi jinkiri bai ba su ba ba fa ci yayi ba Allah ka shirar da mu dinaran ɗin handama da suke abin da suke diba a diba aje kuma a mutu kuma a bashi kuma ƴaƴa su ta yin abin da za su yi da kuɗin da hajiyoyi shi kuma yana ce yana shan tambaya ma zannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi inda wa fi lafzin a wani lafazi wanda Imam Ahmad ya rawaito duka ruwayarsa ce Sheikh Nasir na Albaniya inganta su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zannu Muhammadin bi rabbihi law laqiya Allah wa hadhihi inda yanzu menene zaton Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene zatonsa game da ubangijinsa kun ga zato game da Allah menene zatonsa wani irin zato zai yi ma ubangijinsa law laqiya Allah wa hadhihi inda da ya hadu da Allah waɗannan dinaran da ya kamata ya raba yayi jinkiri ko ko matarsa ta manta ba ta raba ba wani excuse zai faɗa kaga ban ashe husumu dhanni billahi yana zuwa talayin bin abinda Allah yace nan ne sai kewa Allah zato zato ne kyau amma inda ya zamanto an hana an riga janibi guda sabawa Allah yake tai kuma a gefe daya ce ana husumu dhanni billah ya zamanto gururun ke rudin kai mala yace fa ya lillah yace wayo Allah ma zannu ashabil kaba'ir wal zalamati menene zaton da masu manyan laifuka da zalunci suke yi billahi game da Allah idza laquhu in suka hadu da Allah wa mazalimul ibadi indahum kayayyakin da suka zalunci bayi kuma suna nan a wajensu basu mayar ba wanda zato za su yi ma Allah cewa Allah zai musu marabalale sannan ku da zuwa mala'iku suna musu marabalale sannan ku da zuwa a kun yi abin da ya dace maza ku zo ku a bude muku kofofin aljanna kun zalunci jama'a duk kun yi abin da kuka ga dama ko kuma kun yi ta aikin laifuffuka babu abin ba kankautawa abinda Allah ba ya so shine yake ba ku sha'awa mara balale ga aljanna a bude muku haka za su yi zato fa in kana yanfa'uhum qawluhum ko da ku a nan duniya zato abin nan maganarsu da suke faɗa ta amfanar da su a inda suke cewa hassanna zununa nabika ya Allah muka mun kyautata zato game da kai annaka lan tu'adhiba zaliman wala fasika ay ya Allah muna zaton kai ba za ka azabtar da wanda yake azzalimi ba za ka azabtar da wanda yake fasiki ba Allah muna maka wannan zaton ai ma Allah wannan zaton cewa ba zai azabtar da fasiki ba zai azabtar da azzalimi ba to koda sun yi wannan suna rudin kansu a duniya da haka suna ce ma kansu fali yasna'il abdu ma sha'a muna ma Allah zato ba zai azabtar da azzalimi ko fasiki ba dan haka bawaye abin da ya ga dama wali yartakib kullama nahahu Allahu anhu kuma ya aikata duk abin da Allah ya hana shi wali husain zannahu billahi ya kyautata zakansa kawai ga Allah fa inna an-nara la tamassuhu dan in ya kyautata zato duk abin da yake yi wuta ba za ta shafe shi ba mala yace fa subhanallah sarki ya tabbata da Allah ma ya bulugul gururu bil abdi in har bawa ya faɗa haka wani matsayi ne wannan rudewar ta kai shi da har bawa zai yi wannan zato cewa yana ta laifi yana kin yin abin da Allah yake so amma yana kyautata zato ne kyau a Allah cewa ai Allah ba zai kama shi ba wa kad qala ibrahim li qawlihi alhali annabi ibrahim alayhi salam muji abin da ya faɗa wa mutanansa annabi ibrahim da ya musu wa'azi dangane da bautar gumaka suna kin kadaita Allah da bauta suna shirka shirka laifi ne babban laifi to sai ya ce a ifkan alihatan dunallahi turidun yanzu kire-kire na gumaka da aka kirkira gumakan da aka kirkira baicin Allah su kuke nufi da bautar ku su kuke nufi da bautar ku gumakan da aka kirkira matsayin ababen bauta su kuke nufi baicin Allah fa ma zannukum bi rabbil alamin aya ce gata ayoyi ne a cikin suratul safat aya ta 86 zuwa ta 87 fa ma zannukum bi rabbil alamin to kenan in haka ne me kuke zato game da ubangijin halitta abun ya fito fili ya zarge su da shirka yanzu ashe shirka kuke so ku bar Allah gumakan da aka kirkira a matsayin abin bauta baicin Allah su kuke nufi ku rike in ku haka ne fama zannukum bi rabbil alamin menene kenan zaton ku game da ubangijin halitta kuna zaton za ku rika laifi kuma sannan Allah ta'ala ya rangunta muku a kiyama haka kuke tsammani kaga na istifhamu inkari yana nusar da su ashe in kun yi haka to kun muna na zato ai ma zannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa kan abadtum ghaira menene zatanku game da ubangiji menene zatanku bihi game da Allah an yaf'ala bikum abinda zai aikata da ku me kuke zatan ubangijin ku zai aikata da ku idza laqitumuhu idan kuka hadu da shi wa kad abadtum ghayrahu alhalikum bauta mawanin sa menene zatan bawa game da ubangijin sa idan ya hadu da shi alhali ya yi idan tsaka wajen dogewa ga sabon Allah ba kakkautawa babu tuba zai ce yana zaton cewa mara ba za a masa don haka malai ya ce wa man ta'ammal hadhal mawdi'a haqqa ta'ammal duk wanda ya lura da wannan mawdu'i yadda ya kamata a lura da shi alima to zai fahimci anna husna dhann billahi huwa husnul amali nafsu kenan ashe kyakkyawan zato ga Allah
ba komai bane face kyakkyawan aiki karan kansa kyakkyawan zato ga Allah shine yin kyakkyawan aiki yin kyakkyawan aiki shine kyakkyawan zato ga Allah waɗannan nassosi abinda suka nuna mana ke fa innal abda domin shi bawa innama yahmiluhu ala husnil amali حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها دومن تب الشباء ونجل إنما يحمله على حسن العمل على حسن العمل أبندك أو كنسا يأيك كاوان أيكي حسن ظنه بربه كاوان زتوديك مؤمنج جنساني أنه يجازيه على أعماله جوا أبنج جنسا زي باشي كككاوان ساكمكو أكن كككاوان أيكن ديي ويثيبه عليها زي باشي لادا أكن أكن يكو باوا ينا ين كككاوان أيكي نيسبو دينا دا كككاوان زطوغ أبنج جنسا جوا وانا أيكي إنني تند الله ياتي حق يكيسو منزان سياكو يريا إساد ساكو to ina kyautata ma ubangiji na zato in ne wannan aikin zai bani wannan sakamakon da ya fada mai kyau shi yasa sai ga bawa ya dage yana ta sanna bawa ya dage yana ta fadan gaskiya bawa ya dage yana ta neman ilimi bawa ya dage yana ta yin ayyuka masu kyau wanda Allah yake so gashi bai da anini ko ranyo bawa cikin aljihunsa kudi ya ginda ya ta gaban sa amma da yake ya san ba nasa bane ba zai taba ba ya cije ya hakuri da rashin sa saboda ya kyautata zato ne ga ubangijin sa cewa Allah ya ce zai bada sakamako mai kyau ga wanda ya haka to she saka sai yake yin kyakkyawan aiki yake ne santan abin da Allah baya so to wannan shine husnul zanni billah wa yataqabbala aminu kuma Allah zai amshi kyakkyawan aikin da yayi fallabi hamalahu ala husnil amali kenan abin da ya daubawa har ya kyautata aiki ya dage ya cije zuciyarsa husnul zanni kyakkyawan zaton da ya mu Allah wanda bai yarda cewa Allah zai bayar ba zai yi sai ga shi bata lokacin sa yake shi kai kiyaman nan fa ba tabbas wace ina akwai test su ba sai dama Allah akwai shi ba kokari ma suke su gamsar da wani cewa babu shi da wanda suka koshi ne a ilimin boko suke musamman wanda suke biologist wanda suka bi theory na Darwinism suka yi nisa a ciki da wadansu daga cikin physicists masu ilimin falaki na irinsu ne a can zaka ga 'yan boko wanda suke da baya-baya to yanzu ya fansa cikin wanda ma bai san ma ina ya dosa ba saboda abin ya zama shaydanci ba zai ba wallahi wanda baya zaton cewa akwai kiyama to ba zai kiyaye ta ba ba zai kiyaye ta ba ya kace kaji tsoron Allah fa eh ya ji ne kawai ba matsalar sa bane shi yasa kawan sai a ce masa yayi cuta a ce masa Allah ya isa shi bai damu ba shi an ji Allah ya san ma shi ke shi ka samu kanka sauki saboda shi ba zai bada haƙƙin ba to yanzu dan Allah wannan yana da yaqini a zuciyarsa to mai irin wannan zai ce ya kyautata zato ga Allah to shine abin da malamin yake kokarin nuna mana shi bawa wanda ya bi Allah wanda ya aikata abin da Allah subhanahu wataala yake so to yana yin kyakkyawan zato ne ga ubangijinsa saboda yana da yaqinin Allah baya sabawa wallazi hamalahu ala husnil amal husnul zanni abinda ya dauki bawan nan wajen yin kyakkyawan aiki kyakkyawan zaton da yake da shi ga ubangijinsa kenan fa kullama hasuna zannuhu bi rabbihi hasuna amaluhu don haka duk lokacin da zatonsa ga Ubangiji ya yi kyau, to ku aikinsa ma zai yi kyau. saboda abin da ya san Allah ya faɗa kenan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha abinda Allah ya faɗa kenan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to yana da yakini akan wannan to shi saka sai kyautata sa to ga ubangijinsa dan yayi alƙawarin cewa duk wanda yake kyakkyawan aiki zai san kyakkyawan sakamako wa illa in ko ba haka ba husnu dhanni ma attiba'il hawa ajazu mutum ya zai yana kyautata zaton samun rahamar Ubangiji ya ce yana kyautata zato ga Allah amma kuma yana bin san zuciya ajazun wannan ragwantaka ne gazawa ne hankalin mutum ya gaza ya zan rago kama fi hadithi Tirmidhi wal Musnad kamar yadda zo cikin sunan Tirmidhi da Musnad na Imam Ahmad min hadithi Shaddad ibn Aus an annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadithin Shaddad ibn Aus daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah wa tarwaya wa tamanna 'ala Allah al-amani al-kayyisu ai mai kaifin hankali kira al-fatin wanda yake da basira mai hankali al-kayyisu man dana nafsahu shine wanda yayi ma kansa hisabi ai man hasaba nafsahu yayi wa kansa hisabi ya mata linzami akan abin da Allah baya so ya hana ta to annabi ya ce shine mai basira mai kaifin hankali wa amila lima ba'da al-mauti kuma yayi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa mai basira mai kaifin hankali shine wanda yayi wa kansa muhasaba ai ba manta muhasabatun nafsi ba ko ka dora kanka a ma'auni a sike ni yaya nake ne kam ni dauko nasosi kai wa kanka shari'a tun a duniya ya al'amarin yake in an tsaya da kai baya a gaban ubangiji a ranar alkiyama me Allah yace dangane da kaza da kaza sai kuma ka waiwaya cikin ayyukanka yaya aikin ka yake yaya aikin ka yake wani fasan zaka ci shin abun ka kai matsayi kana ga ko abun hakan ne muhasaba kenan in mutum yana yawan kansa haka to zai rike wa kansa fanalbiti can inda ya lankwashe zaka ta da lankwasa a gyara wajen tas inda kuma yake kuma sake goge shi sukan to haka lamarin yake to mai kaifin basira mai hankali shine wanda yake wa kansa muhasaba kuma yayi aiki mai kyau saboda abin da zai biyo bayan mutuwa daga mutum ya mutu ko shikenan kabari ne ko daga nan yake farawa ga munkar ga nakir za su zo su za su mai mutum jaraba ko dai ci jarabawa Allah ya sa mu cikin masu cin jarabawa ko kuma aka sinta daga nan ne abin yake farawa har kuma mokifin kiyama har tsayuwar da za a yi to shine lima ba'ada wa amila lima ba'da al-maut duk aikin da zai yana so yayi ne saboda hangen abin da zai zo bayan mutuwa wal ajizu annabi ya ce amma rabu idan ku wanda ya gaza man atba'a nafsahu hawaha wanda ya biyar da ransa da abin da take sha'awa abin da ransa yake so kawai sai sake mata linzami shikenan ta biya mata kaimi wa tamanna ala Allah ma yana ta burace burace ga Allah ya ce amma na kyautata zato ga Allah Allah ghafurur rahimun ai duk wanda yake musulmi ai ba zai tabbata a jahannama ba mallai ya ce wa bil jumla adun kule fa husnu dhanni انما يكون مع اعتقاد اسباب النجاح kyakkyawan zato ga Allah kenan da yazo a cikin wancan hadisi yana kasancewa ne lokacin da aka yi kyakkyawan kudiri aka gamsu da asbabun naja sabubban da suke kawo bawa tsira a kiyama sabubban da zasu kawo bawa tsira ku suna nan zube a cikin qur'ani da hadisi wanda samaron su kuma shine bin abinda Allah yake so da nesantan abinda Allah ya hana shine asbabun naja wa amma ma'atikadi asbabil halaki amma a lokacin da mutum yake da kudiri a zuciyarsa na sabubban da suke halakar da mutum sune suka zauna a zuciyarsa fala ya ta'atta ihsanu fanni to wannan ba zai taba jawowa kyakkyawan zato ma kansa ba koda yayi kyakkyawan zato ma kyakkyawan zatansa ya zama tururu ne fa in kila idan kuma har aka ce bal ya ta'atta zalik a ai kyakkyawan zato koda kana laifi ma za ka iya yi kyakkyawan zato zai iya zuwa koda mutum yana laifuffuka kuma ya doge akan laifin wa yakunu mustanadu husnu dhanni sai zaman to kenan madogarar kyakkyawan zato anan sai atu maghfiratillahi wa rahmatuhu wa afuhu wa juduhu sai a ce yalwa na gafarar ubangiji da kuma rahamar Allah da yafiyarsa da kyautarsa saboda yalwatattu ne shi saka bawa ko yana laifi zai kyautata zato Allah zai sanya shi a aljanna wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu da kuma cewa ai Allah ya tabbatar cikin hadisi da annabi ya ambata cewa rahamar Allah madaukaki ita ce ta tsere mafushinsa ko ta rigayi fushinsa wa annahu la tanfa'uhu al'uquba da kuma cewa ai azabar da Allah zai yi wa bayinsa ba za ta amfanar da Allah da kome ba wala yadhurruhu al'afu yafiyar da zai musu kuma bai rage shi da kome ba sai a ce wannan ita ce madogara to shi ne ibn al-qayyim ya ce idan har aka faɗi haka kaga an samu wata mafaka ko ai haka sai kaga hakan ne abinda aka faɗan gafara ta ubangiji mai yalwace rahamarsa yafiyarsa kyautarsa din yalwatattu ne sun yalwaci kome sannan kuma rahamar ubangiji ita ce ta rigayi fushinsa ita za ta soma riska kafin fushi kuma sannan inda Allah zai azabtar da bayi ba abinda zai kara masa a cikin ikonsa da zai yafe musu kuma duk abinda suka aikata bai ragu da komai ba to in har da za a faɗi haka ibn al-qayyim kila yace to sai a ce al'amru hakaza to ga yadda al'amarin yake ba a bada ansa a kai wallahu fawqa zalika wa ajallu wa akram wa ajwad wa arham eh haka Allah yana bisan kwatancen ma da akai ya fi kwatancen da akai daukaka ya fi shi karamci ya fi shi kyauta ya fi shi tausayawa duk kwatancen da za ka yi na kyautar Allah da tausayawarsa da karamcinsa ya wuce haka walillahi al-masalul a'la walakin to amma innama yadau zalika fi mahallihi al-la'iqi bihi musani karamcin ubangiji da kyautarsa da rahamarsa da yafiyarsa da gafararsa Allah madaukaki ya aza shi ne a muhallinsa da ya dace da shi ba kawai ba za ta yi ba kan mai uwa da wabi a'a an aza ta a muhallinta akwai gurbin da ake samunta yafiyar Allah akwai inda ake samunta gafararsa akwai muhallinta kowace ya aza mata muhalli fa innahu subhanahu mawsufun bil hikma الشتمه والعزه والانتقام وشده البطش وعقوبه من يستحق العقوبه دومن تبس با الله مدوكي يا صفنت الحكمه الله غني ني الله بايا ين ابو بابو حكمه ا cikin duk abin da Allah yayi to akwai hikima a cikin والعزه كما الله يا صفنت da buwaya ko madaukaki ne aka ce azizun buwayayye ba abin da yake gagara sake wal intiqam kuma Allah ta'ala yana yin intiqami intiqami shine azaban ramuwa wallahu azizun zuntika yace inna minal mujrimina muntakimun intiqamin sa ba kowa yake ba sai ya taskance shi ga mujrimai kawai masu laifi wa shiddatul batashi kuma Allah ya siffanta da tsananin kamu inna batasha rabbika la shadid kamun sa ba dadi wa uqubati man yastahiqul uquba kuma Allah ya siffantu da yin azaba ga wanda bai cancance ta Allah ka tsare mu daga azabarta falau kana مؤول حسن الظن به على مجرد صفاته واسماءه تو دا زي زن مدوغر كيكياوز زتو ga Allah subhanahu wa ta'ala مجرد صفاته واسماءه sai a ce siffofin sa da sunayen sa ne kawai madogara tunda Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahu ghafurur rahim sunane na Allah al-ghafur ko suna ne na Allah ar-rahim ko kuma at the same time sifofi ne ko aizul madafirati ne kuma barrahmati haka ne ko to inda misali a ce wannan sunan da siffar da sunan yake dauke da shi shi kadai ne yake wadatarwa wajen samun abinda Allah ya siffanta kan nasa da shi babu wani shar'i ba wata ka'ida wa qad bana bi sakhatihi wa ghadabihi alhali shi kuma bawa ko waqad ba'a bi sakhatihi wa ghadabi al-ali bawa kuma ya dawo da ayyuka wadanda suka fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala as-sakhat wal ghadab bi ma'ana wa ta'arrada lil'anihi kuma bawa ya gujiro kansa ga tsinuwar Allah abinda Allah ya ce in bawa ya aikata zan tsine masa kamar yadda yace ala la'natullahi al-zalimin ko al-kadhibin ko ha nayi tsallake na'am 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 barakallahu fiki to yace falau kana mu'awwal husni dhanni bihi ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi da madogara na kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala yana mujarradin siffarsa da sunansa ne kamar yadda muka ambata kama wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai siffanta kansa da yayi da gafara ya siffanta kansa da jin kai wannan ne kawai qualifier da za ta saka a sami rahmat tasa da jinkan nasa lashtaraka fi zalika albar wal fajir na sai zaman to mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah da wanda yake laifi shine fajiri da sai su tarayya duka a ciki an gane bayanin nan ba gane ba wani bangare an gane wani bangare ba an gane da Allah yace Allah mai gafara ne mai jin kai suna ne ko kuma siffofi ne ko siffar mecece siffar in an ce wallahu ghafurur rahim me siffar da ta fito a ciki gafara da rahama to inda misali a ce madogarar da bawa zai samu wajen samun ko kuma gafara Allah da rahamar Allah din nan da ya siffanta kansa da shi tana bazuwa ne kawai saboda sunan nasa da ya ba wa kansa da siffan nan da ya ba wa kansa to da sai zamanto yanzu wanda ya bi Allah da wanda bai bi Allah ba kowa zai samu gafara zai samu rahama saboda Allah ya siffanta kansa da ita an gane bayani da Allah ya siffanta kansa da gafara ya siffanta kansa da rahama ba kawai wata gangano bane kawai kowa ya samu akwai sharadi gafarar akwai wanda yake samun ta rahamar akwai wanda yake samun ta inda babu wannan sharuɗa to da sai zamanto da ya siffanta kansa da gafara ya siffanta kansa da rahama mai da'a da mara da'a kowa zai same ta tunda Allah ya ce shi mai gafara ne je kaza ka samu mun gane to shi ne ce lashtaraka fi zalika albaru wal fajir albaru shine wanda yake mai da'a da fajiri mai laifi da duk sai su tarayya wajen samun rahamar Allah wal mu'min wal kafir da mai imani da Allah da kafiri wanda ya kafirce mu Allah ai tunda Allah ya siffanta kansa da rahama da gafara kowa zai samu in ba mujarradan sifa da sunan ne kawai wa waliyuhu wa aduwuhu majibincin Allah masoyin Allah da makiyin Allah da kowa zai samu fa ma yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu alhali kuma yadda abin yake shi mai laifi almujrim sunayen Allah din nan da ya siffanta kansa da shi na rahama da gafara da duk abin da ake bukata ba za su amfanar da shi mujrimi ba wa sifatuhu da siffofin Allah da ya siffanta kansa da rahama da gafara ba za su amfanar da mujrimi mai laifi ba wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi alhali shikan ya dawo da ayyuka da suka fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala as-sakhat wal ghadab nace ma'anar sa wa ta'arrada li la'anihi kuma ya bujiro kansa ga ayyukan da la'anar Allah na kai wa awdha'a fi maharimihi kuma ya riga ya kutsa cikin abin da Allah ta'ala ya haramta wa antahaka hurumatihi kuma ya kekkece alfarma ta ubangiji shi kan ba za ta amfane shi domin abinda Allah ya faɗa yace inna minal mujrimina muntakimu wa jaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha wa man aslaha haka ne ko wa man a'ta wa aslaha ha wa man afa wa aslaha ne karshen aya fa ajruhu 'ala Allah to kaga ko wannan aya ta ishe mu misali ko inna minal mujrimina muntakimu mu zamu yi azabar ramuwa ga masu laifi wa man afa wanda ko ya yafe abinda aka masa wa aslaha kuma ya kyautata aiki fa ajruhu 'ala Allah to ladansa da zai samu yana nan wajen Allah ashe kenan akwai sharadi wajen samun abinda yake wajen Allah ba kawai an bar shi ne kowa ya je kamfata yadda ya ga dama ba shine mal yace bal husnu dhanni yanfa'u man taba kaga nan ya nuna cewa mujrimi mujarradan sunayen Allah da Allah yace al-ghafuru wa sifatuhu sifofin Allah subhanahu wata'ala kenan misali da yace ar-rahmanu ar-rahim kaga sunan sa ne ko wa sifatuhu da siffansa da yace وربك الغفور وربك الغني ذو الرحمه kaga siffa ce ta zuwa nan mu abuci rahama to ba zai amfanar da mujrimi ba matukar mujrimi ya aikata abin da ya fusatar da ubangiji ya bujiro ga ababen da la'anar Allah kenan ya keta alfarmar ubangiji ya kekketa wato ya kutsa cikin abin da Allah ya haramta ya keta alfarmar ubangiji shi kan ba zai samu ba sai ya kyautata shine malai ce bal husnu dhanni kyautata zato dai yanfa'u man taba yana amfanar da wanda ya tuba ne ko da yana laifi wa nadima kuma yayi da na sani wa aqla'a ya tsamu daga wannan laifin baya aikatawa bai israri ba wa badala sayi'ata bil hasana ya musanya mummunan aikin da da yake yi da kyakkyawa ai annabi yayi umarni da haka ko kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayiat zalika dhikra lizakirin kyawawan ayyuka suna korewa munanan da aka yi a baya wa atbi'il sayi'ata alhasanata tamhuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce biye ma munanan ayyuka da da kai yanzu kai ta yin masu kyau zai shafe shi to matukar bawa ya zan ya tuba yayi da na sani ya ciro daga laifi wannan sune sharuɗa atuba sulhu da ubangiji sannan ayi da na sani akan abin da aka aikata sannan kuma an daina shi gaba daya da nufin ba za a sa komawa ba kuma munana ayyukan da aka yi a baya yanzu sai ayi ta bin su kuma da kyakkyawa wastaqbala baqiyata umrihi bil khair wa ta'a ya fuskanci abin da ya rage masa na rayuwa wajen ayyukan alheri da biyayya ga Allah subhanahu wataala thumma hassana dhanna ba'daha sannan sai ya kyautata zato ga Allah bayan haka yana tunanin cewa to ina zato lallai tunda yanzu an tuba ana kyakkyawan aiki ana ta fata a samu a cika da imani ubangiji ta'ala yadda ya alƙawari zai yafe mu wanda ya haka lalle muna zaton Allah madaukaki ne cika alƙawari ne zai yafe mana sakamakon da yace zai bayar na aljanna zamu same shi husnul zanni kenan thumma hasana dhanna ba'daha sannan ya kyautata zato bayan haka fa hadha huwa husnul zanni to wannan shine kyakkyawan zato ba mutun ya doge wajen laifuffuka kuma yana cewa ai Allah mai gafara ne mai jin kai ma an yi haka an rudu kai irin wannan yana daga cikin abin da yake hana mutum daina laifi kaga kenan kyautata zato a yadda kyautata zato yake yana daga cikin maganin da zai warkar da mai tambaya wal awwal gururun domin shi wancan na farkon rudin kai ne mutum ya doge ya israri a kayan laifi kuma yana zaton Allah mai gafara ne mai jin kai والله المستعان الله كما شيني wanda ake neman taimako gare shi mala yace wala tastatil hadha alfasl ya san yayi bayani kada kaga tsawon wannan fasali kar kaga tsawon sa ana tanana ta magana tun makon da ya wuce ko kar kaga tsawon sa fa innal hajata ilayhi shadida domin bukatar da ake da shi wajen fahimtar wannan mas'ala tana da tsanani a wajen bayi likulli ahadin ko kowane mutum wanda yake musulmi don haka fa farq baina husnul zanni billahi wa baina al-gurur bihi fayyace ila rabbi tsakanin kyautata zato ga Allah da kuma ruduwa da wannan mas'ala qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace innal ladhina amanu lalle wadannan da sun kai imani wa hajaru kuma suka yi kaura وجاهدوا في سبيل الله كما suka yi jihadi dan daukaka addinin Allah wadannan duka aikin da'a ne ko sako a'a to Allah ce ulaika yarjuna rahmatallah wadannan sune suke fata rahmar Allah kaga yanzu innal ladina amanu kaga sharadi na farko ke imani kyautata imani ta kowane bangalonin sa babu shirka a ciki kyautata imani ya inganta shi ba shirka wallazina hajaru da wanda sun kai kaura ko ba kai kaura irin daga gari zuwa gari ba shi ma har yanzu yana nan in yanayin sa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la hijrata ba'da al-fathi daga makka yake nufi ba wai an rufe kofar hijira bane walakin jihadun wa niyya niyya ne yin kaura har yanzu tana nan baqiyatun na ila yawmil qiyama ma dama dalili yazo tashi daga wajen za a hana ka addinin ka tafi inda zaka yi sannan babban kaura shine mutun ya kaurace mu abinda Allah ya hana wal muhajir man hajara ma naha Allah anhu dan kaura shine wanda ya kaurace mu abinda Allah ya hana kaga har yanzu akwai wannan imani ne santam ababen da Allah ya haramta sannan kuma sai jihadi wajahidu fi sabilillahi jihadi shi ma har yanzu yana da afdalul jihad jihadun nafs kai fada da zuciyarka wajen hana ta abinda Allah bai so wajen tankwasa ta dole ta saba da abin da Allah ya ce shi yake so saba wa kai ake wanda bai saba da sallah ba wallahi ba zai kiyaye ta ba amma wanda yake tilasta wa kansa ko ha maza ha mata in dai lokacin sallah yayi sai ya bari ya je masallaci yayi jami tun shedan yana masa waswasi shedan yana wallahi sai ya ji abin ya zame masa jiki har ma ran da zai kuskure bai samu yayi sallah jami ba wallahi sai dinga ji kamar zazzabi ya kama shi saba wa kai yake to kaga waɗannan abubuwa guda uku duka suna nan har yanzu to Allah madaukaki yace wanda waɗannan da sun kai imani da waɗanda sun kai kaura kuma suka yi jihadi don daukaka addinin Allah ulaika waɗannan su kadai ne yarjuna rahmatullahi suke fata rahmar Allah ashe su ne ana yin husnul zanni billahi ne wajen bin Allah da nisan da kaurace ma abinda Allah ya hana faja'ala ha'ula'i ahlar raja'i sai Allah madaukaki cikin wannan aya ya sanya waɗannan su ne waɗanda suke fata na samun rahmar Allah lal battalin wal fasikin ba mabarnata masu fita daga da'ar Allah ba wa kad qala ta'ala al hali kuma dama Allah ya faɗa cikin suratul nahl thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu sannan kuma ubangijinka yana tare da waɗanda sun kai kaura bayan da an fitine su an hana su addini irin yadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi thumma jahadu sannan kuma suka yi jihadi wajen daukaka addinin Allah wa sabar kuma suka yi hakuri wajen bin Allah ka san bin Allah sai an yi hakuri wallahi in ba yi hakuri ba za a bi shi ba amma sai an yi hakuri to suka yi waɗannan to sai Allah ya ce inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim ka duba ba ku duba yadda jumlar tartibin ta yake inna rabbaka ba a ce kawai lagafurur rahim ba sai ce min ba'diha lalle ubangijinka bayan yin waɗannan ababe idan bayi sun yi lagafurur rahim to shine gafara ne mai jin kai yanzu an taska an bude rahama ce kawai kowa ya diba ko ku an taskance ta ga waɗansu mutane ko ga kowa waɗanne mutane masu imani da wani shara'i kyakkyawan aiki idan sun yi yadda Allah ya umarni sun aikata gwargwadon iyawarsu ashe wannan shine husnul zanni billah don haka malam yace fa akhbara subhanahu sai Allah madaukaki ya bada labarin annahu ba'da hadhihi al-ashiya'i cewa bayan an aiwatar da waɗannan ababe shi fa Allah dan gafurun rahimun mai gafara ne mai jin kai liman fa'alaha da wanda ya aikata waɗancan don haka fal alimu wanda yake masani ya san addinin Allah ya ba'ur wa ja'a mawadhi'a yana aza fatan rahama a gurbinta akwai muhallinta akwai position ɗinta akwai sharaɗinta da ƙa'idarta wal jahilu amma wanda ya jahilci addini al mugtar wanda yake rudadde ya da'ahu fi ghairi mawadi'i yana aza fata mai kyau da haramar Allah da rahamar Allah ba a gurbin da Allah ya azata ba da haka mai kyakkyawan fahimta akan wannan mas'ala Allah ya saka wa malam da alheri Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya ba mu ikon yin abubuwa masu kyau wanda ubangijin mu yake so mu samu kyakkyawan zato game da ubangijin mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana abin da muke zato a wajensa abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum